Daga murya Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya ziyartar shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. A yau Talata, 21 ga watan Janairu na shekarar 2025. Shirin yau da gobe zai leka Ghana tare da wakiliyar mu Hawwa Abdulkarim Young Pioneer. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe.
Madalla masu sauraron mu, barkanmu da wannan lokacin. Ni ce taku Hawawa Abdulkarim Young Pioneer zan ci gaba da shirin yau da gobe daga nan birnin Accra, kasar Ghana. Kamar kullum, shirin yau da gobe zai fara da jin muryoyin matasa game da hanyoyin samun kuɗi da sauri. Sannan mu tattauna da wani matashi mai yaki akan miyagun ƙwayoyi kuma mai wayar da kan matasa a harkokin rayuwar duniya na yau da kullum. Malam Abruf. Sai mu dan huta da wakannin na Al-Mukaddis. Sannan mu kawo ƙarshen shirin da tarihin rayuwar wata matashiya wadda ta yi rayuwa a ƙasar Jamus. Amma dai yanzu mu ji ra'ayoyin matasan.
Sunana Abba Jibrin Abdulhamidu ɗan da kuma. To, in kika duba hanyoyin da matasa suke bi a wannan zamani namu na san tare dukiya ko samun kuɗi, hanyoyi ne waɗanda ba haka ya kamata abu ba, hanyoyi ne na yaudara da zamba cikin aminci da sata, wanzu ma har da kisan kai saboda san tare abin duniya, wanzu ma har da yin garkuwa da mutane da kuma sace-sace da fashi da makami, duka matasa suna bi a wannan lokaci domin tare abin duniya cikin sauri. Hanyoyi ne waɗanda gaskiya ba su dace ba. Dawa za ta ga yaudara ne da fowar nayi da cuta da sata da fashi da garkuwa da mutane, dukkan matasa suna bi a wannan lokaci da ƙarya ma.
Sunana Bunyaminu Salihu Mai Kankan, Assembly Member na Dakuma West kuma Nasara Coordinator Abdulkman North Constituency. To, zamanin nan zamani ne da matasa gaskiya hanyoyi da suke bi neman kuɗi bai dace ba. Ba su da hankurin neman halali. Matasa na neman kuɗi ne ta kowane hanya. Matasan zamani waɗansu suka iya su yi kashi don neman kuɗi. Waɗansu da su iya ɗaukan iyayensu ma ko ‘ya’yansu su kai su gidan boka don neman arziki na duniya. To, ya kai lokaci da ya kamata mu ringa kula da irin abubuwa da ke tafiya cikin zamaninmu yanzu na matasa. Matasa ba za a yi hankuri a nemi halali ba. Shi ne wata hanya da bai dace ba. Wannan wata rana kai da kanka ba za ka ji daɗin rayuwanka ba.
Sunana Nuruddin. To, a gaskiya ni zan kalubalanci irin hanyoyin da ‘yan uwana matasa ke bi wurin samun arziki, musamman ma ga a yanzu da lokaci yake ya lalace. Me shi za ka ga yaro ne matashi bai da aikin yi, amma yana so koyaya ne shi ya yi kuɗi, bai kuma zuwa ya je ya nemi aikin da zai yi. Ni shi ne kuma sannan iyaye su dinga sa hankali akan mu yaransu da suka haifa. Matasa da muka tashi domin su dinga ganin shige da ficen mu, me muke yi, menene kada su duba yau in mun zo za mu zo mu sai musu lori mu sai musu gida kar su duba wannan su duba yaya rayuwar ta mu take tafiya saboda mafi yawancin idan kika duba yau matasan da suka kudi daga su haukace sai ko kudin ya zo ya kare ko me shi kin ga me shi ma ya zo rayuwar shi ta zama wata kala daban shi yasa ni takaitaccen dan bayanin da zan yi kenan da kuma jan hankali ga yan uwana matasa ba kowace hanya ce ya cancanci ka je ka nemi kudi ba a cikin ta
sunana Adamu Hussein ne matasan daban da basu da ilimin basu da baiwan su dan sunanan dini kuma suna girma to su irin su mutanen na abun sana daban tsoro saboda in ba yanda aka bar su nan ba a ja su jike ba suna jin sananin wannan kuma yanzu akwai sananin washi sosai babu kudin ma an samu ma bai tsayawa shi sa shi wanda ya samu aiki mai kyau da ake biyan shi kudi mai kyau tukuna mai shi ya tsaya kan kafafuwan shi saboda irin su mutane matasan ga da yawan su zaki gan kamar su suke yin abu na bai kamata ba abu na bai cancanta ba saboda dai su samu mai kudi don kudin dai kowa ke samu kuma mun san kaman gaskiya dai in akwai kudi dai kudi yayi komi da ya kamata a ce mutum ya ci gaba shi sa abun da ya sha hankali
Ahmed Tijani halin da dai matasa ke saka kansu a ciki na wurin neman kudi a cikin zamanin ga ina da yawa saboda da yawa sun kare karatu suna rike da takarduna amma ba aiki wanda suka samu ma akwai uwa da uba ma ba komai za a iya tambayi uwa da uba su ba su ba ina ga wanda ba uwa ba uba dole su nemi abin su sananin wannan ya sa da yawa cikin halayen da ba shi bane wasu kaman yankan bet kaman sakawa da har ma wasu ma kudin magani da kanshi shi sa abin ma za a fadi kudin kainan da yake zaunin ga daban da aiki sa bet ma ni don kainan yake yanyankawa amma duka kuma an bar mun gane haramu ne to haramu ne amma hanyar kuma samun kudi ne in ba aiki dole wannan zan yi dole wannan mu duka za mu yi shi sa halayen da
Makanin town akwai abubuwa da yawa example in ce yaran matan da ke tashi wa yanzu yes gida ba baya in ce gida ba wani kuma me shi na ya kasance rayuwar shi cikin kwana abu something else kagan ko in ce wani ma in ce ba wai competition ma bo wani wai babu ne ni wani jin me shi sai san kan da zai yi ba shi dai ya shiga shanin maza ka san maza din yanzu kuma in ban ci ba ban ba yake shike sa ka ganka mu yau ta biwa yau ta haka yau wan haka in ce mostly dai waɗansu kuma shike sa ma suke zo suke sata ma
matasa na zamanin gari jaido da atik ruwan hido shi ko non jaido so ruwan hido da son samun abu kan saukin anya ba son gajiya ana son komi kan saukin anya amma su samu ma a ce su yi kwana sun tashi sun samu ma suna son so ina bari yawanci matan da mazan kwana neman anyan saukin da dai bi ki samu abin da dai samu ko da kowane anya mai shi samu ya bi kan na sauki ba da wani aikin gajiya ba mai shi ya bi
sunana Abubakar Fatima Zara wato gaskiya dai mun a cikin wani yanayin rayuwa ne mai matakan ban tsoro ga matasanmu ta fannin neman kudi ko ta wani anya ba a damu ba ko ta yaya za a samu ba a damu ba ga mata ba ba ga maza ba yake ga matashi ya tashi yana tuka babban motoci manya-manyan motoci ba mota ba ma kai yana yawo a gari amma in aka bincika ba wani kokwaran aikin da yake yi kin ga ai da ban tsoro sosai wallahi shi Allah aka kuma za ki ga mace ita ma yaran matan duk suna yawo a cikin gari ana saka babban kaya ana duka mota a jinin a kipta nan wasu ma bude shago suke kawai suna cover up cewa kawai dai kiga dan dai a ce shine yake ja musu kudi amma ana wani mummunan aikin kawai duk dan jan idan neman kudin nan wallahi na da matukan ban sore ne da asari ba a damu da me zai biyo baya ba sai sakin ga kullum duka muke ta wahala ake ta mutuwa banza wasu ci maganin kudi suke ci wasu kuma magani suke kawai duk inda za su ta fara mutane
nasiha ga yan uwa maza mata kuma har baba
A wannan zamanin akwai matasa da dama da suke ganin samun kudi cikin sauri shine hanya mafi dacewa koda kuwa taba rauniyar hanya ce wasu daga cikin su suna sunduma kansu cikin ayyukan da basu dace ba kamar damfara ta yanar gizo wato sakawa kamar yadda aka fi sanin sa a Ghana a wasu kasashen kuma yahoo satar mutane kidnapping dan neman farsa tallace-tallacen ƙarya da ma yin tsafi da sihiri saboda son kuɗi da rayuwar gata. Wannan ya samo asali daga son zuciya, rashin haƙuri da kuma tasirin al'umma wajen ganin cewa kuɗi shine ma'aunin nasara. Haka zalika, karancin aikin yi da rashin samun tallafi daga gwamnati ko iyaye yakan sa wasu matasan sukan fada a cikin wata mummunar hali ko kuma yanayi. Suna ganin babu wata hanya mai sauki ta samun kuɗi sai hanyar da bata dace ba. Akwai kuma tasirin kafafen sada zumunta da suke nuna rayuwar jin daɗi da wasu ke yi, wanda ya jayo kishi da kwaɗayi akan abin da ba su da shi. Dalilin haka ne muka gayyato Malam Abruf domin ya fayyace mana wannan batu.
Da ina tabata rayuwar da bai dace ba, yanzu kan ni na gane.
Barka.
Barka ka dai.
Ya kuriya sunanka?
Sunana Abruf M. Kushtin, na cikin wani kungiyar da ake kiran mu Final Point Foundation. Abinda kungiyar mu ke yin ne, muna tanyan matasa mu saki tunanin su zuwa ga cin gaban rayuwansu. Abinda muke yin kenan.
Ko faduwa ya daidai da zama matsalolin matasa. Kai a tunanin ka menene matsalolin matasa wannan zamani wurin neman kuɗi?
Na'am, na farko zamu ce zamu kidaye matsalolin da matasa ke cikin. Ina da yawa, amma farko komi na fara ni daga gida. Yau matasa abinda ka gan suna yin ta neman arziki, izan mu ce loto ne, gambling ne, betting ne, duka farko mutum na tashiwa izan bai samu fahimtar rayuwa da arziki ba. Shi Turawa ke kiran shi financial literacy, which is matasa da yawa basu da ilimin shi, which da ya kama da mu samu wannan ilimi. Don samu wannan ilimi ya bar ka samu fahimta matatakin da ake bin. Ake samun ilimi amma mutane ba su samu ba. Farko ya fito da gida, izan ka tashi a cikin gida babanka da kanshi ba su san matatakin da ake yin ake samun arziki ba, ko wajen da aka haife kan ba arziki. To kana son kai kuma kai arziki, to izan baka samu labarai da kai da na muhimmanci gaskiya na neman arziki, shi ka so kana son ka taba kai arziki. Shi ne dewan matasa yau, na ce bakun da ya wuce shi ina cikin prison dai nan Ghana, akwai matasa da yawa wanda suka shiga wajen don sun taba wajen da ba tabuwa.
Kaman
luran mutane da karban kuɗi.
Yaudara
damfara. Ama mutum dai a bashi firan da bashi nan, wasu a ce a kawon sana'an da bashi nan, yana sadda abin da bai da shi, kamar yana sadda kaman zinariya kuma bai da zinariya. Shi a karshen shi karbi kuɗin mai shi. Wannan mutum ya kai matasa da yawa a sarka. Sannan yanzu mobile money da ya zo dai, kagan Nigeria ma kagan suna da wannan problem da batu sha'anin mobile money da use wasu mashini ta sha'anin arziki, transfer kudi da kaya. Matasa da yawa suna cikin na yaudara a sai abun da kudin bai shiga ba, amma an cire kudin nan. Ya kai matasa da yawa yau sun bar unguwanninsu don ana neman su. Akwai matasan Najeriya da yawa da ke Ghana, abin da ya kawo su nan ne, ana neman su
daga can Najeriya.
Ka san cikin aikin matasa muke. So kana hadu da mutane, shi baka labari. Akwai mutum da naje na sai a mutu shi ya doke ne, sunan shi Abdulrashid, to baya a gane shi dai. To na kai wajen nan, shi na gan kaman musulmi ne kuma Bahaushe, shi na sai mutun kuma shi ya zama yaron da ke aiki cikin wannan shagon mutun. Shi ne ka sai mutun ya yi tuke kai ma gida. Don shi da ni da shi muka fara fira, shi na ce to a mai gida yayi ne, shi ya ce ga bingan da suka yi. Don da ni da shi muka ina da wani abu na hadu da mutum don irin aikin da nake yi, ina bidan in fara tambaye shi chali wani abu ke tafiya, wani abu kike cikin ne, iza akwai wasu
bayanai
da ko wani hankalin da zaka yi ka kara ma mai shi, ina bidan jide mai shi ke yin, ka ce ina wanga sana'a ina wan shi in kara
maka, sai ka ba shi shawara
da kwazo kaman kai ka kama shi haka ka bi shi ka bi shi. Karshe shi ya fadi mini wani harka harkan gade ne suka je suka yi. because of that shi bar gida abin da yasa yake gana kenan kuma ka gani yanzu neman arzikin matasa na neman arziki duk ake shiga cikin sadda kwaya gashin yawancin matasan da aka kama a Ghana nan yawancin su shi mutanen Niger masu sadda magunguna kan hanyar lorin
irin su
tramadol eh ai duka kwaya kenan all the magungunan na hospital duk mutanen da aka kama awa shi ya zama matasa yaran Niger an samu da kwaye mu ma an fito a Kano ana sadda holluna ana da maguna a cikin box din su
suna sai da fulla
fulla
amma kuma magunguna na cikin da shi
duka cikin neman arziki kuma ana bi da same shi da sauri amma duka shi na ce maka idan matasan mu ba mu tashi mun sai su samu ilimin fahimta rayuwa da kan da rayuwa ke tafiya because abin nan ni idan ba baka ilimin ba to ya zaka yi ba yanda zaka yi so ni ina gan kaman abin da matasa ke bin cikin nan duka ne suna neman wani fagen karatu ne wani ilimin na waye wani zamani e kama da su samu
shine su ne wanne wani ilimi
mu shiga
ciki wannan
na'am na fadi maka first financial literacy wani abu ne kudi ya ake neman kudi ya ake cewa laws na govern kudi da kan da kudi ke aiki idan mutum ya samu wannan fahimtun kan da ake create arziki ai muna ga Dangote ko ba haka ba ko wana kira Dangote akwai matattakin da ya doke ya zama wannan Dangote muna da ganan ga ana kira wani Asma Banda su ne masu dumbin Qur'ani musulmai aka fara ganan ga su akwai matattakin da aka bi amma idan mutane matasa ba su samu fahimtan ilimin arziki ya ake samun shi igan wani kan TikTok ko igan wani kan Instagram me shi na shine no shi na gan kaman abinda me shi ke da shi yana so ya same shi yau isan faja because akwai wani bana crash the law of the process chicken komi ina the process as soon as you dodge the process in neman kudi yana nan idan baka bi shi ba she ka tuma ka komo don shi kaga matasa dai wanda suka use 419 95% of them statistically proven in 3-4 years ba su da komai don ya dodge process
hanyin da ya kamata a ce ya
dinna
baby ba
ya bi wata hanya so she kai won wurin da bai kama da kai ba so ya kama da komo ya kama da ka samu fahimta biyu ne idan sana'a ka so ka saka ko aikin ko ilimin boko wanga wari uku da mutum ke ya bi ya samu arziki don shi idan kai ka san kaman sana'a zan zaka koyo to samu wan sana'a ka saka kuma she ka san kaman da kadan kadan ake ba yawan da ka sa ba amma mutum na ya saka shi ma sana'a rahma ubangijin Allah yayi kaman na sadda shaddo she wani shigo wajen mu zai sai da shadda maybe wanda ke sai shaddan nan dangata ne sai shadda guda waje na nayi ya bari kaman e kawo wasu mutane daban she ka gan sadda shadda na ya gudu wani kuma na nan she dai guda da biyu she zai sa wannan ina nan ya kama da mutum e gane hakan ga ake bin shi sannan akwai haƙƙin annu ka koyo ake annu abinda kuma muka ba mu da fahimta ne akwai masu dunki ya baka yake kidai
dewa
amma innovation irin ilimin zamanin cikin dunki da ya ake hada kaya a hada hankali a bar dunkin ne bar mai shi zama da duniya ji shi bai sani ba yayi kaman zongon nan mu daga ganan ganan da mu aka fara dunki babannin mu dunki an yi shi cikin ungwannin musulmai amma da dunki yazo ya zama dumbon arzikin da ake cin ba mu nan ciki don da ilimin da yazo aka sake ana
yanayin dunkin basu bi wannan hanyar
basu da hanya
har yanzu ana na dinkin da
nan ake yi so komi she an samu wayewan shi ko wan zamani kuma da ilimin shi so ko aikin annu ka koyi ko carpentry ne ko mesiri irin gini ne akwai matatakin da kuma kai da ka doki eye haifa maka wan arziki da ke da albarka haka
Tuma dalla mun kai gabar da zamu shakata da wannan wakar
ga yan uwa maza mata kuma har baba in ko da ma kun farko ni kan ba ku wani ba na dade ina tabata rayuwar da bai dace ba yanzu kan ni na gane san ba za na koma ba jama'a sai ku biyo ni buti labari baba aikin ni an fara ba sai an jaman dula ba ya kamata mu dangane soyayya ita ce a gaba soyayya sirri ce ba kowa zai gane ba duk wanda ya san asalin soyayya baya gaba
da yawa sun ji mauce sunar baba ba su samu ba.
To yanzu a daidai wannan lokacin muna tare da bakuwar mu ta yau wadda za mu je takaitacciyar tarihinta.
Tamari ba kuma dago ba karfi.
Hajiya barka, assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Ku yi yaya sunanki?
Sunana Fatimatu Jibril.
Kin yi ba mu takaitaccen tarihin ki ke cewa?
Ke ni ce sunana Fatima Jibril yanda na gaya miki, kuma na taso Accra Ghana. Aifina da Braka wurin na taso. To after wurin nan she na yi tafiya. Accra dai na tashi Ghana nan daga baya na shiga Germany.
Germany an shekara nan?
Almost 10 years.
Oh, shirye shekara goma shida ya shago goma.
Na taba aure amma ban son shiga that side and the situation wasn't good for me, so I decided to travel.
Okay, da kika yi auren baki ji dadin auren ba sai kace barki niyan tafi.
Yeah, so da na shiga Germany it wasn't easy amma alhamdulillah everything is okay for me.
Ya ka fara rayuwar Germany?
A rayuwar Germany da na shiga Germany gaskiya na saukarin wata sister na ita ta karbe ni kuma mun zama mai kyau arziki girma da arziki. To daga wurin na kin san lamarin takada da babai kowa da shawaran da zai baka awan ya ce miki sheki aure sannan ki samu takada idan ce ko ki aihu sannan ki samu takada. So she ni dai na dey focus on aiki don yawancin dai kai aiki kana da kudi kai ka sai takada.
Okay, amma ki bi da ra'ayin wannan ai aure sannan samu takada
haka ne. My mind was in aiki samu kudi saboda gida babu, so I just want to push it up. She sister na tace no to ya kamata in aure don aure shi zai kama mini mutunci
daga can Germany.
Yeah, inde mace kina nan turanki kai aure akwai mutunci. She na decide to wurin ta niki ya kamata in ji magananta gaskiya. Within I think 7 months she na aure. Nai aure na yi hudaya a Germany da miji na. To auren dey be last wa she rabuwa ya shiga. Yara na one boy two girls.
Wasu ke da yaran ku kai rayuwa yanzu kuke rayuwa yanzu haka da
aka yanzu ni da yara nake rayuwa Germany.
Yanzu ya yanayin rayuwar Germany da yara?
Alhamdulillah yana depend yanda zaka raini yaranka domin ni rainin da umana ta bani shi kuma ni mana duba nake rainin yara na da shi. To be a single mother in Europe is not easy. Ba za ki same shi sauki ba. Don ya kamata ki focus rayuwan wurin nan daban, rayuwan background mu gida daban. So in dai ba ki kokarkin bar yaran sun san rayuwan gida ba, sun adopt rayuwan Turai. So alhamdulillah ni da yara na da alhamdulillah ba wannan.
To me kawo ki gane yanzu haka?
Yanzu haka nazo ne yanzu in yi wadansu one or two. Secondly, akan foundation mu. Before they in build the foundation nan akwai abin da ya push na create foundation. Shi ne na sinci kaina a cikin wani jarabta da Allah ya taba sani 3 years ago. To wannan ya push na
zaki kidan min koma min wannan jarabta idan ba zai dame
fadi at least kadan. Shi ya push ne bari na create wannan foundation because nazo na tafiya ne she na jina billah wani gari. To daga wurin nan she Allah cikin Europe na wani amma ban son je deep. So she jarabta ya same ni she na sinci a kaina daga ni she Allah ba kowa daga zan je uda cikin tafiya ne zan je in komo na bar yara gida zan je in komo she na sinci kaina cikin jarabta kuma da jarabta ya same ni gaskiya
rayuwarki ya zo karshe.
Ya rayuwa na ya zo karshe amma da albarkacin su Allah mutane sun kama ni kuma mutanen da suka kama ni suka taimake ni annani ban san su koyi na ba. So akwai wata yarin da ta approach na ta iskini na kuka she ta tambaye ni lafiya shi na koro mata story na she ta ce oh kaki da mu duka yan wayin tunda dai kin zama baka mu duka guda ne.
Sai ba ki samu wanda kika kira maybe ki dauki waya ki kira shi kina gari kaza zuwa taimaka
mu? Kin san situation Turai daban ne ba kaman gida ba. Amma she na kira gida kaman gaban da ya same ni. Ita yarin da na meet na ita ta encourage na because na gan kaman ba uwa ba uba ba yan waye ba yara na kuma abin da ya lead na into jarabta ne taimako na je in taimake wata shi wannan na sinci kaina cikin wannan jarabta alhairi na je in alhairi ne shi na sinci kaina
ba ki gamu da mai shin bane
ban so in je wurin na ma it's like kaman yin alhairi yes yasa ne cikin jarabta
kike ce jarabta ai sinci ki jarabta kuma na zuwa abubuwa ida ki accident jarabta an sace wayan ki jarabta an kwace bagin ki jarabta kin zo kina kiran mai shi baki same shi ba jarabta kin zo kin rasa ma ya zan yin koma gida jarabta wanne daga ciki
wangan lamarin tafiya ne tana da dia minor to I just help the minor but because kin san minor be tafiya without adults so wurin takarda so that's what lead me to the
wato ke kin zo ki taimaka ma wata kan takardanta she ta barki ta
sai ba ita ma ba danta yeah
sha bin ya
detain
ya saura kan
yeah so yanda abin ya je kenan
to ya kika yi ka fita
kin san lamarin ture ba kaman Ghana bane inde kaman Africa ne kana da problem aka kira police aka shiga
matsala ya kare
to amma turai ya kamata su bi kan kaido the laws the articles and so so ya kamata doki lawyer mu go through process that way so I really went through a lot na gaji sosai
ko ba ke ki sake gare she kin gama da wannan masalan da ke
wurin nan sannan za su sake ni wuce gida to Allah ya sa kamin ranan da zan tashi
kuma kin bari yara
na bar yara gida yara na su suka bani
kwarin guyuwa
yeah na hold wannan jarabta because ba abin da nake boye ma yara na ina zama da su in musu magana yanda rayuwa ya kasance domin da na shigo turai an taimake ni sanan ni ma na kai inda na kai so wani ya zo neman taimako ni ma dai na iya na yi so Allah ya sarar da zan bar Ghana na kira shi dana babba Ayatullah she na ce mai oh ina son tanye wata gashi yaron ba samu wanda zai wuce da shi ba na so tanye yaron nan je da shi kawo shi
daga Ghana ga
ki kawo mamman shi daga Germany so dana ya san da zama wannan situation so shi sa da jarabtan ya same ni wurin nan yanda mutane suka receive na suka treat na ba su salla mun zaman girma da aziki har Allah ya fidda ni wurin nan so da na komo gida she na gan kaman ya kamata
ki ma ki wani
abu taimaka ma mutane haka nan ne because I always do but before na yi amma she be da yawa
to jama'a masu sauraron mu da fatan dai kuna jin dadin shirin kafin mu karkare shirin namu bari mu leka zauren girke-girken mu
wayo Allah tuwo tuwo
eh na Safiya Abubakar a wannan lokacin za mu yi rahuwa ta koda saniya ita wannan koda ta saniya zaka sai ta yi kasuta idan kasuta ka gyara ta ka wanke ta ka hidda akwai wasu yan jijiyoyi a cikin ta wani bai sai ka hidda su duka ka yayyanka ka aje waga rahuwa ita kamar dama ba wata wuya ba gare ta kamar sauki ne ma amma in ka yi ta da kyau yanda ta yi akwai daɗi ka ɗauko wannan ƙodar taka ka sa ta ka silalata bayan ka silalata ka ƙare sai ka huda ka aje ka sa mai ka sa kayan albasa ka sa kayan kamshinka ka sa ɗan gishiri kaɗan ka bari ya ɗan silala haka idan ya silalu sai ka ɗauko wannan ƙodar taka sai ka haɗa su a ciki idan ka haɗa a ciki ya silale har ya kai albasan nan sun narke ba a ganin komi ka ɗauko aram ɗinka ka sa magi idan ka sa magi ɗinka sai ka bari ya dahu idan ya dahu kamar kahin ka zuba dai ruwan da zai sa kodar ta dahu ka bari kamar kayan su shiga jikin kodar su shiga kwarai idan sun shiga sai ka dauko dan ruwa kadan tunda ita dama ba wuyar dahuwa gare ta ba sai ka dauko dan ruwa kadan ka zuba sai ka like lokacin da ruwan ya shanye mai ya hito komai ya kankama to ita ta karewa sai ka samu kana iya cin ta da shinkawa kana iya cin ta da burodi ko kuma kana iya soyayyen fruit ɗinka ka ajiye shi daga dankalin dankalin turawa da ake soyawa ka ci da shi
to madalla da haka kuma muka sa ƙarshen shirin namu na yau. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma wakiliyar mu Hawwa Abdulkarim Young Pioneer, da wadda ta daidaita mana sauti Julie Leathers Gresham, da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Ku huta lafiya.
Ba za su bari.